Barka da jimirin sauraron shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzam. A ci gaban maudu'in da muka fara tattaunawa akai a makon jiya a game da ranar mata ta duniya wanda muka zanta da wasu mata da suke rike da musamman a jihohin kuma na tarayya wanda a da ba abu ne mai yiwuwa ba. Idan mai sauraro bai manta ba, mun kwana akan bayanan Hajjiya Halima Kyar Joda inda take bayanin irin gwagwarmayar da ta sha a lokacin da ta tsaya takara a karon farko a jihar Yobin Najeriya. Kafin yanzu ta yi nasarar kasancewa zaɓaɓɓiyar shugabar ƙaramar hukuma ta farko a jihar Yobin. A yi sauraro lafiya.
Kafin ce zan tsaya sai da ne kwamiti na tura masa a lokacin shi ne chairman na stakeholder. In ba shi da candidate ku zo ku tambaye shi ga kudirina. Uncle yana da candidate ne zan bara wa candidate ɗin shi baya. Ya ce musu a shi da candidate ɗin tsaya a bina. Na sake tura na biyu, na sake tura na uku duk maganan shi ɗaya. Sai da tafiya ta yi tafiya an zo gab director da na ɗauka na campaign organization ɗina sai ya tada shi. Kaga sun riga sun san sirrina gaba ɗaya. Sun san duk wani strategy da muka yi. Martin Auden samun nasarar wannan abu. A lokacin nan kuma abinda an ƙara samun kalubale akai shine su masu zabe wato delegates na local government din na constituencies din kuma da na fito don muna da constituencies biyu waɗansu su malaman makaranta ne sai amfani da daman su a wancan lokacin shikenan sai yace duk malamin makarantar ya kira shi PS din yace ka gaya musu duk wanda ya zabe ni akan aikin sa ga mutumin karkara yana da iyali yana da wane ne ji labari akan aikin sa kuma shi a lokacin wannan din shine abin nan yana commissioner ilimi ne kin ga abu ya shafe su directly ina zaune aka ce na san ce ga magana shikenan sai shi ES din dama yana ɗaya daga cikin masu bani support din ya understanding din issue na gender shikenan sai ya janye daga cikin su mutum tara daga cikin delegates ina sai suka janye to muka shiga zabe cikin su akwai wani yana yi na sosai sai ya buga mishi kuma lokacin shi abin da bai sani ba shine muna tare sai buga mu shi yace wani karka yadda ku zabi matar nan shi kuma committee ukun nan da aka yi duka committees din nan yana ciki sai yace an goro kai latti dan ni ne bi ne ba zan yi magana biyu ba shikenan sai yace naji ya kashe wayansa muka zo muka shiga zabe mutum tara daga ciki suka kasa resistance shikenan sai suka koma kan candidate din sa din da ya tayar campaign director na din sai suka koma board din sa iya wannan taron ne sai wanda baya so sai shi yayi imagine dan gaba daya aka kada ni da kura uku kin ga wancan taron da suna nan da ni zan yi imagine amma ina sai wanda baya so din shikenan shi kuma sai yayi nasara muka watsa to kin ga wannan kalubale ne suna da hanyoyi sosai yanda za su iya crippling dinka idan aka ce magana yafani su dai wato kar dai mutu ta taso ka zama abin da kake nan gurin a ce kaza to amma ni alhamdulillah glen grassroots din suna kauna ta sosai
ina ga mata
mata to in a grassroots ne ina da mata sosai wanda suke yi na a lokacin don suna biye da ni duk inda na wuce za su sago da suna jin dadi tukunna aka zo aka yi wannan amma kin san akwai limit na tsakanin matar karkara da matar da suke zini da matar da suke za ta iya fada aji a lokacin nan ina ganin kaman awareness din ba mu da shi a cikin elite din wanda za a je ai fighting a je ai akai advocacy ai waye waye dan dai a samu a ja hankalin gwamnati ta bada support ma mata to ban samu wannan din ba
ba na tarbiyya shin kin yi magana cewa lokacin da kuke wannan dan kungiyar women in agriculture kun ga cewa ba za ku iya taimakawa mata yadda ya kamata ba amma wasu irin kalubale mata suke ciki a wannan lokacin da kuke gani gaskiya ya kamata
a wannan lokacin duk abin da ake yi ba za a kira mace ba ko kaso ake ba ka san mace ba ta da ta cewa suna gaba za ta yi tasiri ba amma kula ta ban ba amma dauke ta tana da muhimmanci bane so kawai abin da a lokacin nake ganin yake abin nan akan su shine an dauki culture aka dauki al'adu aka dauki addini addinin kuma aka bata muguwar fasara to shine abin da ya sa a wannan lokacin ba a yi da mata
ita ko barista Aisha Godoli wacce ta kasance daga cikin waɗanda gwamnatin jihar Yobe ya nada a matsayin jami'ar hulɗa a jihar, wacce a makon jiya nayi tuntuɓar harshen gabatar da ita a matsayin mai baiwa gwamnatin shawara kan al'amuran shari'a. Ta yi jan hankali ga mata cewa duk da cewa ana damawa da mata yanzu, ta ce mata su jajirce wajen neman ilimi domin sai da cancanta ake samun gurabe a gwamnati.
Duk abin da za a yi shawara ina so ya zamana a daina barin mata a baya, su ma iyaye ne ya zamana ana tafiya da su. Ni a yau din nan buri na in ga ana tafiya da mata, in ta fannin gwamnatin ne, in ta fannin siyasan ne, ina so in ga duk abin da za a yi ana cakuɗa da mata. Amma kuma su ma mata ina so in ja hankalinsu akan cewa sai da ilimi fa ake gwagwarmayar rayuwa yanzu. Akwai jihar da ba zan kira miki sunan ba, amma mun je advocacy. Gwamnan atake ya gaya mana ya ce ya ba mu approval, muna neman wai 30 wani a percent, sai ya ce ko 40 din ma ya ba mu, amma on condition that a kawo mishi wanda suka cancanta. Muka fito a cancanta din sai ba mu samu har wannan percentage din da muke nema. Saboda haka kin ga laifinmu ne, ba mu ce za mu je abin da bai cancanta ci a baka, ka ce wai kai dan mace dole ne wai a baka ba. Jan hankalin mata a jajirce, sai an sha wuya fa aka zo a sha dadin nan. Ce mu ko muka ce abin da maza za su iya yi mu maza ne, to dan me ba za mu fita mu ma mu nemi ilimin nan ba. Kwanan nan a Yobe akwai Federal University a Gashuwa, aka zo za a nada vice chancellor, kisan mace ce yanzu ta samu, ta professor ne ta samu, ta buga da su su wai wayansu su ce su 19, wayansu su ce su 20 da wani abu, da professor sauran duka maza ta buga da su, yanzu ita ce professor ne muna, ita ce vice. To irin wannan ba da dadi ba, to kin gani irin wannan ai da dadi, amma kin gani in an zo an ce ana neman mata ba mu da cancanta, duk abu da zai shafi al'umma ya kamata a ce an samu gudumawan kowa. To da duk abin da za a yi ba mu ci a ciki, amma yanzu kuma za a yi abu ana sa mata a ciki su ma a har ana daukan shawarwarin su. Sannan kuma duka fanni kamar na su siyasa ma kin gani da mace in ta fito tana so ta yi siyasa ita ma dan ta yi taimako, sai a baki wani kawai an dauke ka kawai, dole ne matan ma su ma su shiga siyasa din saboda su ma su samu farfado da sauran yan uwansu. Kamar mun ci gaba yanzu, yanzu kin ga kamar mu a Yobe alhamdulillah da sai ki ga commissioner kwaya daya, kuma yanzu haka muna da commissiononi biyu mata. Gobe ma mu miki a ce gwamna ya kara mana commissiononi biyu ba. Kin ga da sai ki ga an nada advisors din nan ba yake ga mace. A cikin advisors muna da mace. Kin ga yanzu a cikin liaison officers da ya nada din nan, ni kwaya daya ina daga ciki. Ita ma advisor tana nan ita ma kwaya daya a ciki. To yanzu haka fifa local government yanzu mace muke da a matsayin chairman. To inda da ni ina ba za mu kai ko ina ba. Mazan nan ba za su bar mu ba. Gaskiya mu dai a nan yau da kan alhamdulillah kai ya waye ana samu gaskiya akwai ci gaba din.
Sai kuma yar majalisar wakilan Najeriya, shugabar kungiyar mata yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renon Ingila, Honorable Dr. Zainab Bimba, ta yi bayani a game da bukatar da ke akwai na tunkarar matsalolin tsaro da ake fama da su na baya-bayan nan, waɗanda ta ce mata sun suka fi jin raɗaɗin ire-iren waɗannan matsaloli.
Abubuwa sun canza, wanda ba abubuwan da ake nema a canza da ne ake nema a canza da ba, duk da dai akwai nadaɗa, amma akwai abubuwa da suke faruwa yanzu wanda da ba su ne wanda ya addabi mata, musamman fadin kika duba kamar harkan kidnapping na yaran makaranta, harkan Boko Haram, harkan abubuwan da yake faruwa ne da Delta su na North North da sauran su, duk wannan abubuwan da kika gani kika duba a shekarun baya ba su bane ba. Yanzu nan kuma kika ga cewa a kwanakin nan saboda ko dan zaman da aka yi ne na COVID-19 din kika lura sai kika cewa kun tata ma mata a cikin gida ma din sai ya fi yawa. So irin harkar su fiye da maganar su kan mata da sauran su wannan da idan akwai dai su, amma yanzu sai aka ga yayi yawa.
To mi turawo da haka za mu karkar shiri ciwon kyamace a yau, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, a je mu da wani sabon shirin ciwon kyamace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin nan Hajiya Halima Kyari Joda, Barista Aisha Godowali da Honorable Zainab Kimba, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar muni lafiya.